Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke Yamai a kan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar. To, a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wata kotu a Abuja ta rushe babban taron jam'iyyar adawa ta PDP da ya nada Sanata Ahmed Makarfi a matsayin sabon shugaban jam'iyyar a watan Mayin da ya gabata.
Abin da ya faru yau ya nuna cewa tun da abin da muke bayani, abin da tun da Ali Sharif ya ce akai shine maganan gaskiya, shine bin doka, shine kuma tsayayyen maganan da yake akwai a gaban doka.
To, yayin da ake ta ci gaba da cece-kuce dangane da dacewar daukan matakin soji akan tsagirin Niger Delta ko kuma akasin haka, za ku ji irin fashin bakin da masana harkar tsaro ke yi. Kuma a yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku, inda dakarun Najeriya suka ce suna duba yiwuwar daukan matakin soji akan tsagirin Niger Delta idan har tattaunawar da ake yi da su ta sulhu ta citira. Ya kuke kallon lamarin, lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sannan muna tafe da labarin wasanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Laraba ne a wajen babban taron su a birnin Philadelphia, shugabannin jam'iyyar Democrat suka gabatar da jawabin da ke tabbatar da cewa Hillary Clinton ce za su tsaida a matsayin ƴar takarar shugaban ƙasar Amurka ba Donald Trump ba a zaben da za a gudanar a wannan shekarar. A jawabinsa, shugaba Obama ya yi magana a kan irin ƙalubalen da ya fuskanta a lokacin da ya yi yaƙin neman zaben shugaban ƙasa, inda kuma ya nuna nasarorin da ya cimma a lokacin mulkinsa, ya kuma bayyana cewa Hillary Clinton ita ce ƴar takara a wannan shekarar da ta yi imanin cewa idan mutane daban-daban suka haɗa kai za a samu ci gaba a Amurka. Ya kuma ce babu mutumi ko macen da ta taɓa cancanta ta shugabanci Amurka kamar Clinton, wadda ta yi aiki a matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka a lokacin wa'adin aikinsa na farko. Haka kuma shugaba Obama ya cicciki ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump.
He's just offering slogans and he's offering fear. He's betting that if he scares enough people, he might score just enough votes to win this election. And that's another bet.
Shugaba Obama yake cewa Donald Trump baya da komai da zai tsina nawa Amurka illa surutai na iska kawai. Yana jin idan ya tsorata mutane sosai za su iya zaben sa. Kuma wannan ma wata caci ce da Trump ba zai ci ba, tunda yana neman rena wayan Amurkawa. Ko bayan shi shugaba Obama, sauran waɗanda suka yi jawabi, wato jawabai jiya, sun haɗa da mataimakinsa Joe Biden da kuma mutumin da ita Hillary Clinton ta ɗauko ya zama mataimakinta, Tim Kaine. A yau ne ake sa ran cewa ita kanta Hillary Clinton za ta yi karɓi jawabin amincewa da karɓar zama ƴar takarar jam'iyyar ta Democrat.
Kwana ɗaya bayan da gwamnatin ƙasar Turkiyya ta sallami jami'an sojin ƙasar ta fiye da 2,400, Majalisar Kolin Sojin Ƙasar ta gudanar da wani zaman gaggawa don gano bakin zaren al'amura bayan abubuwan da suka wakana a ƙasar. Yanzu dai an ɗora wa manyan jami'an sojin ƙasar nauyin cike gurbin manyan hafsoshin soji masu mukamin janar-janar su 149, kusan rabin gungun manyan sojin ƙasar mai mambobi 358, waɗanda ake zargi suna da hannu a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ranar 15 ga watan nan na Yuli. Zaman da aka yi a safiyar yau Alhamis ya haɗa da Prime Minister Binali Yildirim da komandojin sojin ƙasar da na ruwa da kuma na sama. Haka kuma gwamnatin ƙasar ta rufe tashoshin talabijin guda 131 da wasu gidajen rediyo da kuma kafofin yaɗa labarai da dama.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce zai yi afuwa ga 'yan tawayen ƙasar waɗanda suka amince su aje makamansu, suka kuma miƙa kansu ga hukumomi daga nan zuwa watanni uku masu zuwa. Bayan yarjejeniyar afuwar kuma, Assad da ministan tsaron Rasha, Sergei Shoigu, sun ce gwamnatocin Rasha da Siriya za su bude wasu hanyoyin fita birnin Aleppo guda uku don fararen hula da 'yan tawayen da suka amince su ajiye makamansu, sai kuma hanya ɗaya don wato don 'yan tawayen da ba su amince ba kuma suna so su gudu da makamansu. A wani jawabi da suka yi ta kafar talabijin, Shoigu da shugaba Vladimir Putin sun ce nan ba da jimawa ba za su fara aikin ba da agaji mai yawan gaske a wajen Aleppo don taimakawa fararen hular da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su, har ma da mayakan da suka yarda su ajiye makamansu. Bayan hanyoyin da za a bude kuma, Shoigu ya faɗi cewa za su tanadar da sansanonin ba da abinci da magunguna a wajen birnin.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya wata kotu a Abuja ta soke babban taron da jam'iyyar PDP ta yi a watan Mayu wanda ya baiwa Sanata Ahmed Makarfi shugabancin jam'iyyar. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adam Yelika ya aiko mana.
Hukuncin babbar kotun tarayya ta Abuja ya biyo bayan ɗaukar ƙara ne da sanata Alimadu Sharif ya yi da ke buƙatar kar a taɓa kujerarsa gabanin sahihin babban taron jam'iyyar. Kotun da ya yi ta soke babban taron da jam'iyyar ta yi a Port Harcourt a watan Mayu da shi ne ya ƙarƙare da kafa kwamitin sanata Ahmed Makarfi. Alƙali Okon Aban Victor ya ce gabanin taron na Port Harcourt akwai umarnin babbar kotun tarayya ta Lagos sau biyu da ya hana taɓa kujerar ta Sharif. Wasu matasa masu marawa Ahmed Makarfi baya sun yi zanga-zanga zuwa babbar kotun tarayyar don hana hukuncin da hakan bai samu karɓuwa ba. Mai taimakawa Sharif kan labaru Ino Bala ya ce gaskiyar su ce kotun ta tabbatar.
Abin da ya faru yau ya nuna cewar tun da abin da muke bayani, abin da tun da Ali Sharif ya ce akai shine maganar gaskiya, shine bin doka, shine kuma tsayayyen maganar da yake akwai a gaban doka.
Wannan Ino, kafin wannan lokacin na san kun yi wani zama inda aka nemi sasanta Sharif din nan da sanata Makarfi, kuma sai har yanzu gaki nan kuna ta zuwa kotu, wannan nasara yau gobe kuma wata kotun ta warware hukuncin wannan.
Ali Sharif ya ce musu tun kundin tsarin dokokin PDP ba ta san da zaman ke ta gaba da Makarfi da abokan tafiyansa su yi marabu su bar kace nace din nan da Ali Sharif. A bar Ali Sharif ya shirya taron kasa sabo inda za a zabi sabbin shugabannin party. Ya yadda in ya so ne in abin da yan jam'iyya suke so ne zai iya yafe sauran shekarun da ke gabansa wanda zai mulki jam'iyyar nan. Amma sun ci wannan kuma abin da kotun nana ta yau shi ne abin da dama Ali Sharif ya ce musu a yi. Tun da neman sulhu da suka yi ba neman sulhu ba ne, neman sulhu
wannan dai ya nuna kokarin sulhun da kwamitin amintattun PDP na dakatar da shari'a a kotu ya ci tura, ga ma fatar shugabannin amintattun sanata Walid Jibrin.
Maganan kotu, wannan ya je bashi nasara, wani ba bashi nasara ba. Muna nan muna ta kokari kwamiti na amintattu na wannan jama'iyya mu ga mun samu hanya wanda zai zama mana hanyar dinke wannan bambance.
Hukumar zaɓe dai ta amince da tafiya da ɓangaren Makarfi a lamuran PDP gabanin zuwan wannan hukuncin da ke nuna komai na iya sauyawa bisa matakan shari'a. Mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaɓen Nick Dazan ya yi wannan bayani.
Muna saurara dai, kawo yanzu ba mu ji sakamakon wannan hukunci ba, ko kuma ba mu ji ma wannan hukunci ba, amma ita hukumar zaɓe bisa ga wannan hukunci na kotun Port Harcourt da kuma bisa ga bayanai da ke gabanta ta riga ma ta ɗauki mataki akan ita za ta ba ma ɓangaren sanata Makarfi ne fifiko.
Tumana abinda da ke nufi koyaushe kotu ta ɗauki wani mataki ko za ku ci gaba da mutunta abinda ta faɗa ne?
Tabbas, idan an kawo wani hukunci wanda ya bambanta kuma aka ba mu umarni akan mu saukar da wancan ɓangaren Makarfi, to ya zama wajibi kenan mu yi haka, amma kawo yanzu haka bai faru ba.
Tamkar dai akwai saurari na akaba kenan ga warware rikicin na PDP da ya kici ya kicinyewa. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yoni abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro da hankalin gano.
To, a gaida Nasiru. To, har ila yau a Najeriya ana ci gaba da ceci kuce dangane da koya dace a dauki matakin soji akan tsagirin Niger Delta, amma fa idan tattaunawar da suke da gwamnatin tarayya bata kawo ƙarshen hararen da suke yi ba. Yayin da wasu suke goyon bayan hakan, wasu ko cewa suke a ci gaba da bin lamarin sana a hankali. Ya kuma do Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya mai fashin baki ne kan harkar tsaro, na kuma tambaye shi yadda ke kallon wannan lamari.
To, ni kullum abin da nake faɗi shi ne waɗannan abubuwa da suke faruwa dole ne a yi taka tsantsan da dukkan abubuwan da ake ciki. A duba halin da waɗannan mutane suke ciki, a tabbatar an musu adalci, an yi gaskiya, a rike musu amana. Amma idan ya zamanto mutane duk wani abu mataki da za a bi gwamnati ta yi, ta kare musu maradinsu da ƴancinsu, su kuma suka juya baya a matsayinsu na ƴan ƙasa mabiya, suka nuna cewa waɗannan abubuwa da gwamnati take yi ba daidai bane, to sai an dawo an zauna da su a teburin sulhu, a tabbatar an zauna da su an tattauna, an ga meye matsalar, meye matsalar su suke nema a gwamnati, ita gwamnati kuma meye take nema a wurin su. Saboda abubuwa na tsaro ba abun wasa bane, da kuma cin amanar ƙasa. Su ma sai a duba kuma me yasa suke waɗannan abubuwa.
Eh kuma do wani batu dake jan hankulan mutane shine, yau sai ka ji wani bangaren kungiyar ya fito yana musanta wani shirin tattaunawa da gwamnati, gobe sai ka ji wani bangaren ya fito ya ce a lalle ana wannan tattaunawa. Kamar za a iya cewa akwai rabo kauna tsakanin kungiyar ta Avengers kenan?
Eh to alhamdulillah, idan ka duba yadda waɗannan abubuwa suke tafiyar da al'amuran su, wato mutane ne wani lokaci sai ka rasa ina suka sa gaba, baka san inda suka sa alkiblan su ba. Yau wayannan su zo su ce za su tattauna da gwamnati, yayin da aka zauna aka yi magana da su, sai ka ji wasu sun fito sun ce ba su yarda ba a cikin su. Kuma abinda wayannan mutane suke yi, su ba kasar nan suka sa gaba ba, ta'adi suka sa, tsageranci da sauransu, sun saba a duk lokacin da suka yi wayannan abubuwa a dauki kuɗi a basu su yi abubuwan da ba daidai ba. To a yanzu irin waɗannan ba za a yadda da waɗannan ba, kuma ba za a yadda mutane su ci amanan ƙasa, a kyale su, su ci gaba da waɗannan ta'adi da sauransu ba. A gwamnatance ya kamata a duba, a zauna da su, tantancin mutanen da aka san su ne a yi waɗannan abubuwa da su. In ya so in ba su yadda ba, a sake zama da su kar a gajiya. To fa in kuma abubuwa ba su rawato ba, wani abin da za a yi sai dai kawai a yi amfani da ƙarfin soja, don ba wanda ya fi ƙarfin doka da oda. Duk wani abu da za a musu, a musu adalci a gwamnatance, an yi ba yau aka fara waɗannan abubuwa ba, irin kuɗaɗen da ake ba su da irin taimaka da ake a ƙasashen waɗannan mutane. Amma duk da haka suka kyankyasa ƙasa, suka ce ba su yadda ba, ba za a tafi da su lafiya ba. To fa ba laifi ba ne gwamnati ta yi amfani da ƙarfin soja, don ba wanda ya fi ƙarfin doka da oda in aka yi haka.
Ya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya mai fashin baki kenan a harkar tsaro a Najeriya. To kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku, inda dakarun Najeriya suka ce suna duba yiwuwar ɗaukan matakin soji akan tsagirin Niger Delta idan har tattaunawar da suke yi da su ta sulhu ta citira kuma ba su daina kai hare-haren da suke yi ba. Ya kuke kallon lamarin? Kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka ta Onyeka Owenu da ke magana akan zaman lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka 1 sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Kada manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne yanzu karfe 5 na yamma saura kwata a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka. Kira mu na farko ya fito daga jihar Niger ne. Wane ne akan layi?
Sunana Bala Nabuta na saya Kanji.
To Malam Bala Nabuta, muna jinka.
To ni za a yi na akan tsakiyar Niger Delta. Abin da ya kamata da gwamnatin tarayya ta zauna da su, a tattauna da su bisa ga abin da suke bukata, in dai har bai ketar doka ba a yi musu. Amma idan ba su yi haka nan ba, ya kamata.
To na kaman kana tare da mu Malam Bala?
Mutane ne.
Yawa.
Na'am.
Eh muna jin ka, muna ji.
Saboda mutane wanda ke neman su kawo ma kasa tashin hankali, haka nan Boko Haram ta tashi a hankali ta zama mutane bala'i a kasa. Don haka muna fatan a tattauna da su in dama haka ta samu, in ba ta samu kuma sai a ɗauki matakin soja gare su. Ra'ayina kenan.
To mun gode Malam Bala daga jihar Neje. Bari mu je Jos, jihar Plateau. Wane ne akan layi? Hello, da Jos, kana tare da mu? Wa alaikum salam.
To Alhaji, kuna magana da Awal Hudu daga Bukuru na Jos South, jihar Plateau, Nigeria.
To Malam Awal, muna jin ka.
To wani ra'ayina akan yan Neja Delta nan, gaskiya idan daidaitawan nan bai yi ba, kawai burutai ya buɗe wuta kawai, saboda an daɗe ana faman wannan abu ɗaya da su. Tun muna yara muke jin ana ce ana daidaitawa da su, har yanzu ba daidaitawa.
Ba ka ganin kaman koken da suke gabatarwa na cewa yankin su yana tattare da ci baya da rashin abubuwan more rayuwa suna da hujja?
Manyan su suka jawo musu, saboda ai manyan su suke amfani da sunan gurin da sunan yankin suke cin kuɗi, duk gidajen su na Abuja. Ai ba sa zauna a yankin suka bar yaran, sai su je su zuga yaran su yi ta fashe-fashe, su su je su karɓo kuɗin su zo su koya a Abuja.
To Awal Hudu kenan daga Jos, jihar Plateau. Bari mu je Abuja. Wane ne akan layi? Hello, na Abuja, kana tare da mu? To yau dai muna tattaunawa ne kan batun yiwuwar da sojin Najeriya ke dubawa na ɗaukan matakin soji akan tsagirin Niger Delta. Ga kira mun samu daga Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya. Wane ne akan layi?
Malam Dauda ne daga Kamaru a jihar Ramaba kuma Yankuwa.
To muna maka maraba da zuwa Malam Dauda, muna jinka.
Ne abin da su damu da kullum nake kokarin kiran layin kun nan, amma ba na samun wucewa.
Allah sarki.
Allah ya san. Don Allah ina neman afuwa in ga ɗaukar wayan mu idan muka kira daga wani
kuma. Wato abin da ke faruwa Malam Dauda shine mutane da dama suna kira daga sassa daban-daban na duniya, kuma layukan suna shigowa ne a lokaci ɗaya, sai wanda aka ya samu shigowa a daidai lokacin, kamar rigege ne ake yi tsakanin masu kira. Kana jin yawa, kana tare da mu? Kaman to menene ra'ayinka game da abin da muke tattauna akai?
Ra'ayi na da sakarun Neja Delta da ni dai na fi so a yi sulhu, a samu a sulhunta da su, a samu in an samu sulhunta da su za su ɗauka mataki a kan soja.
To malala, mun gode Malam Dauda daga Kamaru. Bari mu je jihar Katsina. Wane ne kan layi?
Haruna da Katsina. Haruna da Kamara.
Wa alaikum salam Malam Haruna, muna jinka.
Ni zara nake wa da to a da ban yi ta hankali. Mm. Abin ya tsakara ne.
Na'am.
Yana da shi a ɗan hankali a gani. Ana tare da bin sa hankali nan, amma dai sauki yadda za a daidaita da su.
To ra'ayin malam. To mun gode Haruna daga Katsina. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne akan layi? Na Bauchi kana jin?
Malam Godwin daga Gadamewa.
Wane?
Malam Godwin.
Yawa, to Malam Godwin, muna jin ka.
To wannan maganan yana yadda ta ba. Ai kamata a zauna da su.
To
dan zauna da su a san damuwansu. To gwamnati kuma su ma su san abin da ya kamata su yi, amma idan sun ci sa da su mataki a kansu.
To mun gode kwarai Malam Godwin kenan daga Bauchi. Bari mu sake komawa jihar Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
Yau to ni dai ko sai ina kira, amma ban taba kama ku ba, sai Allah ya sani same ku.
Allah sarki. Mun gode kwarai da ka ta yi kokarin wato cigaba da
neman. Allah ma ya kare gidan radio.
To mun gode kwarai muwa. Menene ra'ayinka?
Yawa. To ni dai ra'ayina kawai dai na ji daɗi a yau kana same ku.
To mu ma muna matuƙar farin ciki Malam Ibrahim, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Jos, jihar Plateau kuma dai. Wane ne akan layi?
Kuna tare da Mas Amani.
Mas Amani? To muna jin ka.
Ra'ayina gaskiyar magana game da maganar Niger Delta. Gaskiyar magana a yi hankali.
To
domin idan ba yi hankali ba, to gaskiyar magana abubuwa za su zo za su yi lissafi fa zai rikice a raka makama, saboda aka ina ba gwamnatin tarayya shawara da sojojin Najeriya shawara, gaskiyar magana magana a zauna da su a tattauna shi ne mafita, domin in ba haka ba to kasan nan za mu fada abin da ban san mani ba.
To mun gode kwarai Malam Mas Amani daga Jos Jihar Plateau. Bari mu garzaya zuwa Jihar Kebbi. Wane ne kan layi?
Muna magana da Nasiru Abdulhadi ne daga Karamar Hukuma Shangal Local
Government. Nasiru, muna jin ka.
Ra'ayina a shi ne ya kamata a gana da tsagerin Niger Delta ɗin nan domin a tattauna da su, an har sun ci sai wani ka ɗauki hukunci da hannunsa, amma ya kamata a gana da su domin a yi musu adalci.
To mun gode Nasiru daga Jihar Kebbi. Bari mu sake komawa Jos Jihar Plateau har yanzu dai. Wane ne kan layi?
Alhaji Bello ne mai kana daga Kwande.
Alhaji Bello, muna jin ka.
Wallahi na jaddada ina neman ku ban taba samun ku sai yau Allah ya sa na tsare.
To muna matuƙar farin ciki mu ma Alhaji Bello. Kamar menene ra'ayinka dangane da abin da muke tattauna akai?
Alhaji Bello ne mai kana daga Kwande. Rama hukumar kwamfan.
Eh, muna jin ka. Hello, kana jin mu Alhaji?
Hello. Ina ji.
Yawa, to menene ra'ayinka?
Eh, ra'ayina a samu dai a fasin kajere. Ya kamata a ita zawon daukan mataki ko da kan zuwa. A samu dai a filin ta tare da su. Inda ya gagara ne kuma sa da su matakin ko da kan.
Tuma da lamun gode da wannan kira na ƙarshe da muka ɗauka daga Jos, wato a ƙaramar hukumar Kwamfan a Jihar Plateau, muka kawo ƙarshen wannan gaba ɗaukan wayoyin na, kuma na godiya ƙwarai da gaske. To yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Yuwa nahiyar Afirka ta ƙara samun wasu gurabu biyu a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya da ake gudanarwa daga shekara ta 2026. Shugaban hukumar ƙwallon duniya FIFA Gianni Infantino shine ya bada wannan tabbacin, idan har an ƙara yawan ƙasashen da za su fafata wasannin na ƙarshe na gasar zuwa 40. Yanzu haka ƙasashe 32 ne ke zuwa gasar, to amma Infantino ya bada shawarar ƙara su zuwa ƙasashe 40 tun ma kafin zaben sa a matsayin shugaban hukumar a watan Fabrairu da ya gabata. Yanzu haka kuma nahiyar ta Afrika tana da gurabu biyar a gasar, to amma fa ko da zancen ƙarin ya tabbata ba zai soma aiki ba har sai shekara ta 2026, domin kotuni da aka tsara gudanar da gasannin Rasha a shekara ta 2018 ta katara shekara ta 2022 tare da ƙasashe 32. A gasar ƙwallon ƙafa ta FA ta Ingila kuma daga yanzu za a ba da dama ga sauya 'yan wasa har guda hudu a maimakon uku a matakan ƙarshe na gasar ta bana. Za a soma sabon tsarin ne bayan amincewar hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ƙasa. An gwada sabon tsarin na ƙara yawan 'yan wasa da za a sauya zuwa hudu a gasar Copa America da aka gudanar a bana. To amma za ta soma aiki ne a wannan sabuwar kakar wasanni a gasar ta FA, kuma daga matakin kwata final ne zuwa ƙarshe. Dan wasan gaba na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, Cesc Fabregas, ya sami jan kati tare da korarsa kai tsaye a filin wasa sadda kungiyarsa ta Chelsea take karawa da kungiyar Liverpool a wasan sada zumunci na shirye-shiryen shiga sabuwar kakar wasanni sakamakon shigar mugunta da ya yi wa sabon dan wasan Liverpool ɗin Ragnar Klavan a ƙasar Amurka. Kocin Liverpool Jurgen Klopp ya tabbatar da cewa bayan kammala wasan, Fabregas ya shiga ɗakin shirin na Liverpool inda ya bada hakuri akan lamarin. Shi kansa kocin Chelsea ɗin Antonio Conte ya nemi gafara akan aukuwar lamarin, duk da yake ya ce ba da gangan ba ne. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sashen rin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ranar 28 ga watan Yuli ne muke yin shagalin cikar shekaru 65 tun lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta rungumi ɗaya daga cikin muhimman ka'idoji mafi tasiri a rayuwar bil'adama, wato yarjejeniyar mutunta 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. An fi sanin wannan mataki ne da sunan yarjejeniyar 'yan gudun hijira ta shekarar 1951, kuma yarjejeniyar ce ta fayyace wane ne ɗan gudun hijira, sa'annan kuma ta sare haƙƙin da ya kamata a baiwa masu neman mafaka a wasu ƙasashe. Wannan yarjejeniyar ta ƙasa da ƙasa ita ce ta farko da ta maida hankali akan buƙatar kulawa da ya kamata a baiwa kowane ɗan gudun hijira, wacce ta buƙaci kowace ƙasa da ta kare duk 'yan gudun hijira da ke cikin ƙasarta. Yarjejeniyar ta kuma gindaya irin walwala da ya kamata a baiwa 'yan gudun hijira da daman yin ibada da aiki da kuma ilimi, sa'annan a ba su daman samun takardun tafiya da kuma samun walwalan kai komo. A ɗaya ɓangaren kuma, yarjejeniyar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna cewa su ma 'yan gudun hijiran suna da alhaki da ya rataya a wuyansu mai alaka da sharuɗan zaman ƙasa na hukumomin ƙasashe da suke zaune a cikinsu suka ba su matsuguni, kamar bin dokoki da kuma sharuɗojin samun mafaka a wannan ƙasar. Yarjejeniyar ta haramta mai da 'yan gudun hijira ba da son ransu ba zuwa ƙasar da suke tsoron kai su gaban doka. Wannan tanadi na yarjejeniyar ya samo asali ne daga abin da ya faru a shekarar 1945, lokacin da yakin duniya ya tarwatsa 'yan gudun hijira sama da miliyan 40 daga mahallansu har suka watsu a nahiyar Turai suna neman matsugunin ruwa Jello. A yau mun sake samun kanmu cikin wani sabon bala'i da bamu taba gani irinsa ba a tarihin duniya na 'yan gudun hijira, inda shi ne ma ya yi sanadiyar wannan yarjejeniyar. A cewar hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, sama da 'yan gudun hijira miliyan 20 ne a faɗin duniya suke cikin hali da za a iya bayyana cewa su lalle 'yan gudun hijira ne, kamar yadda aka tanada a cikin yarjejeniyar. A wannan shagali da ake na cikar shekaru 65 da ƙulla wannan yarjejeniya, ya kamata mu tabbatar da cewa ba mu manta tarihi abin da ya faru a baya ba, don kada mu je mu sake maimaita abin da ya faru a baya. Ya kamata mu yi marhabi lale ga 'yan gudun hijira ko a ina suke, a taimaka musu ta kowace hanya har lokacin da za su koma ƙasashensu. Sharhin murya Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda kuma ya kawo mu ga labarai a takaice.
Jiya Laraba ne a wajen babban taronsu a birnin Philadelphia, shugabannin jam'iyyar Democrat suka gabatar da jawabin da ke tabbatar da cewa Hillary Clinton ce za su tsaida a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka, ba Donald Trump ba, a zaben da za a gudanar a wannan shekarar. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin ƙasar Turkiyya ta sallami jami'an sojan ƙasar ta fiye da 2,400, Majalisar Ƙolin Sojan Ƙasar ta gudanar da wani zaman gaggawa don gano bakin zaren al'amuran da suka wakana bayan abin da ya faru kwanan nan. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce zai yi afuwa ga 'yan tawayen ƙasar waɗanda suka amince su ajiye makamansu, suka kuma miƙa kansu ga hukumomi daga nan zuwa watanni uku masu zuwa. Bayan yarjejeniyar ahuwar kuma, Assad da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu sun ce gwamnatocin Rasha da Siriya za su buɗe wasu hanyoyin fita birnin Aleppo guda uku don fararen hula da 'yan tawayen da suka amince su ajiye makamansu, sai kuma hanya ɗaya ta 'yan tawayen da ba su amince ba kuma suna so su gudu da makamansu. A wani jawabi da suka yi ta kafar talabijin, Shoigu da shugaba Vladimir Putin sun ce nan ba da jimawa ba za su fara aikin ba da agaji mai yawan gaske a wajen birnin Aleppo don taimakawa fararen hula da 'yan ta'adda waɗanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su, har ma da mayakan da suka yarda su ajiye makamansu. Bayan hanyoyin da za a buɗe kuma, Shoigu ya faɗi cewa za su tanadar da sansanin ba da abinci.
Masu sauraro duka abin da ya sauƙaƙe nan baki ɗaya cikin shirin namu ne yau, sai kuma gobe idan Allah ya kawo mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda da Titani gabatarwa, sai Julie Leavis Gresham da ta haɗa shirin, da kuma injiniyan mu Keith Holmes da ya daidaita mana sautukan, ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.